شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامنا قيسوة الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا والله سبحانه وتعالى da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi. Majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na Al-Hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه. wannan majalisi shine na 120 a wannan yammaci na Laraba 12 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 6 ga watan 8 na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman yaje ya kira mutane waɗanda suke ahlul kitabi zuwa ga addinin musulunci. To wannan hadisi sharhi da bayani kan hadisin ya gabata, amma gabanin mu je ga hadisin da ke biye masa daga Kitabuz Zaka zamu duba fiqhun da hadisin ke dauke da shi na abin da ya shafi hukunce-hukunce da darussa da fa'idoji da zamu dauka karkashin wannan hadisi na Mu'adh dan na Ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman. Hadisin kamar yadda bayani ya gabata a majalisin da ya gabata ya kunshi darussa masu tarin yawa wanda malamai suka zakulo daga cikin hadisi din waɗanda za a amfana da su, wanda za a ciro daga hadisin a amfana da su. Darasi na farko da muka ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman, za mu fahimci cewar an shar'anta aika manzanni ko kuma ƴan aike a garuruwan waɗanda ba musulmi ba, a aika su su je su kira su zuwa ga musulunci kuma su karantar da su addinin musulunci. Wannan an shar'anta a addinin musulunci tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake haka din daga cikin misalai wannan hadisi na Mu'adh dan Jabal da muka karanta. Kenan karantarwar addinin musulunci shine ana tura masu da'awa masu kira zuwa ga musulunci garuruwan da ba na musulmi ba, da kuma garuruwan da na musulmi ne amma kuma jahilai ne. To an shar'anta a tura waɗanda za su je su karantar da su addinin musulunci kamar yadda muka fahimta daga wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin cikin darussa da muka fita da su, za mu fahimci cewar idan an tashi tura mutum zuwa garin waɗanda ba musulmi ba ko jahilai don ya je karantar da su, ana tura masu ilimi ne, ba a tura jahilai, ba a tura wanda kawai dan suna da wayewa a addini a tura su su je su kira waɗanda ba musulmi ba, za a samu matsaloli da yawa. Ko kuma a tura su garuruwan waɗanda suke jahilai dan su je su sanar da su addinin musulunci, in an tashi ana tura waɗanda suke malamai. Me yasa da a tura malamai? Saboda su ne suka san saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da za su kira mutane a kai. Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko mana manzanninsa, bai aiko mana jahilai ba, ya aiko mana masu ilimi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai ilimi ne, ilimin da ake karantawa na Alkur'ani daga annabi aka same shi. To kaga sunna ta Ubangiji, in an tashi tura masu da'awa ko masu karantarwa a garuruwan da basu fahimci addini ba, ana tura masu ilimi ne, kamar yadda Allah ke turo manzanninsa, kuma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala masu ilimi. Kuma kamar yadda muka sani, dama su malamai su ne suke magada ga annabawa. Allah ya aiko annabawa zuwa ga waɗanda ba musulmi ba, sun kira su. To haka a yau, idan za a tura wanda zai je ya kira waɗanda ba musulmi ba, magadan annabawa za a tura, su ne malamai. Ko kuma ya je karantar da wanda ba su san addini ba ko ba su fahimci addini ba, magadan annabawa za a tura, su ne malamai. Ta yaya muka fahimci wannan daga hadisin nan? Ta yadda muka fahimci haka daga hadisin Mu'adhu ɗan Jabal, sananne ne cikin sahabban annabi, ya fi kowa sanin halal da haram, kaga kina yana cikin masu ilimi. To shi yasa annabi ya tura shi, da baya cikin masu ilimi annabi ba zai tura shi. Kaga kina ana tura mai ilimi ne zuwa garin waɗanda ba musulmi ba dan ya je kira su zuwa ga musulunci, ko kuma waɗanda suke jahilai dan ya je karantar da su addinin musulunci. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi na Mu'adhu ɗan Jabal da annabi ya tura shi zuwa ga Yaman, za mu fahimci cewa yana da kyau idan an tashi tura mutum zuwa ga wata al'umma ko wani gari, gabanin ya je gare su ya san yanayin mutanen da halayyarsu da ɗabi'unsu, saboda ya san da wace fuska zai fuskance su. Wannan zai ba shi dama ƙwarai da gaske wajen isar da saƙo yadda ya kamata. Wannan zai sa ya yi nasara a abin da ya je dominsa. Saɓanin ya diraga mutane, bai san yanayin mutanen ba, bai san su wane ne mutanen ba, ɗabi'unsu, halayyarsu, ta wannan sautari da dama ba a cika nasara ba. Shi ya sa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura Mu'adhu ɗan Jabal ɗin, sai da ya ankarar da shi gurin suwa zai je, saboda ya yi shirin da ya kamata da waɗannan mutane, ya san wane irin tanadi zai yi ma waɗannan mutane, ya san wane irin shiri zai yi ma wannan mutane. Ya sa annabi ya ce, innaka sata'ati qauman ahla kitabi, lallai fa kai za ka je ga wasu mutane waɗanda suke ma'abota littafi. Kenan Mu'adhu ya san wane irin shiri zai yi ma waɗannan mutane, saboda sun san littafi za su iya zuwa masa da shubuhohi da ƙalubale wanda in bai shirya ba sai a samu akasi. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar idan an je karantar da mutane waɗanda suke jahilai, ko kuma aka je kiran mutane waɗanda suke ba musulmi ba, abu na farko da ake fara kiransa a kai shine tauhidi. Tauhidi, saboda shi ne ginshikin komai. Duk abin da aka gina na addini, in ba tauhidi aikin banza ne, duk abin da bawa zai. In dai an rasa tauhidi, to ya yi aikin kawai. Sallah ne, azumi ne, karatun Alkur'ani, ciyarwa, sadaka, in har aka rasa tauhidi, yi don Allah, yi wa Allah, to wannan aiki ya zama aikin kawai, ya tashi a tutar babu. To shi yasa dole ne a sa ginshiki ga mutanen da za a kira su zuwa ga addinin musulunci. Idan aka sa ginshiki ya zaunu, to kuma sai a zo a fara gina musu addinin musulunci mataki-mataki, ta yadda za su tsirara na gobe kiyama. Wannan yake nuna mana muhimmancin karantar da tauhidi cikin al'umma, domin karancin karantar da tauhidi ko rashin sa yana sa musulmi su tashi da gurbatattun akidu, yana sa musulmi su aikata abubuwa da kafirci ne amma ba su sani ba. Saboda sayyidina Umar yana bayyanawa cewar satunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliya, yace sannan a hankali za a warware ginshikan musulunci ginshiki ginshiki. Musulmi ne gashi nan ya taso cikin musulunci, an haife shi cikin musulunci, yana musulunci amma ya sani bai sani ba zai warware ginshikan musuluncin ɗaya bayan ɗaya a wayi gari babu musulunci tare da shi. Me yasa yace idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliya? Idan mutum ya taso cikin musulunci bai san shirka ba, bai san kafirci ba, kishiyar tauhidi bai san su ba, to zai warware wannan musuluncin da yake ciki kaɗan kaɗan sannan a hankali sannan a hankali. To wannan yake nuna muhimmancin sanin tauhidi da kuma kishiyar tauhidi ita ce mai shirka, ta yadda mutum zai zama ya guje mata, ya ƙaurace mata, bai afka cikinta ba, amma matuƙar ba ka santa ba za ka iya afkawa ba tare da ka sani ba. Sai kuma ya warware ma musuluncinka ayyukan da kai shekara da shekaru kana yi, kana faɗi tashi na neman yardar Ubangiji da lada duk sai su rushe. Shine matsalan kishiyar tauhidi shirka. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashratta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzonsa. Yace walaqad uhiya ilayka, kuma tabbas an yi wahayi gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alladhina min qablika, kuma an yi wahayi ga waɗanda suka zo kafin kai, annabawan da suka gabaci annabi ke. Wane irin wahayi aka yi wa annabi, kuma aka yi wa annabawan da suka zo kafin shi? Wahayin shine la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Wannan shine wahayi. In har kai shirka, wannan an yi wahayin sa ga annabi, kuma an yi wa annabawan da suka zo gabanin sa. In har kai shirka, la yahbatanna 'amaluka, tabbas ko shakka babu, ko tantama babu, aikinka zai rushe gaba daya, aikinka zai lalace gaba daya. Wala takunanna min al-khasirin, sa'annan kuma ko shakka babu, hakika tabbas zaka zamanto daga cikin masu asara. Ai ba asarar da ta kai mutum ya shekara da shekaru yana ayyuka na da'a na neman kusaci zuwa ga Ubangiji da neman yardarsa, rana guda duka a ce waɗannan ayyukan duk su rushe, ba asarar da ta kai wannan. To shi yasa wannan yake nuna mana muhimmancin kokarin karanta tauhidi. Wajibi ne al'umma musulmi su kokarin karanta tauhidi wanda ya kunshi haƙƙoƙi na Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma sanin wane ne Ubangiji subhanahu wata'ala, domin illolin da suke biyo bayan rashin karanta tauhidi suna da yawa ƙwarai da gaske. Kaɗan daga ciki shine mutum zai yi ta abubuwa da za su warware masa tauhidin ba tare da ya sani ba. Hudhaifa ɗan Yaman yake ba da labari cewar kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani, yace mutane a zamanin annabi, sahabban annabi ke, yas'aluna an-nabiyya anil khair, suna tambayan annabi akan alkhairi, me zai ya samu lada, me zai Allah yadda da shi, me zai ya shiga aljanna. Hudhaifa yace amma ni kuma wa ana as'aluhu anil sharr, ni kuma in na tashi tambayar manzo Allah ina tambayar sa ne kan sharri. Me yasa? Makhafata an yudrikani, tsoron kar sharrin ya zo ya rike ni. Yanzu in ya san sharri ba zai bari ya fada cikin sharrin ba, amma wanda bai san sharri ba zai iya afka ciki ba tare da ya sani. Shine wani mawaki yake cewa araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif ash-sharra yaqa fihi, yace nayi kokarin sanin sharri ba wai dan in zama masharranci ba, sai dai dan in tsorace shi, in kaurace masa, in guje masa. Shine araftu sharra la li sharri, nayi kokarin sanin sharri ba wai dan in zama mai sharri ba, walakin li tawqihi, sai dan in guje masa, in kaurace masa, in tsorace shi. Yace wa man lam ya'rif ash-sharra yaqa fihi, wanda bai san sharri ba zai afka ciki ba tare da ya sani. To shi yasa abu na farko da mutane suka fi bukatuwa zuwa gare shi shine a sanar da su tauhidi, sannan a sanar da su kishiyar tauhidi. to wannan shine matakin farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama anan da ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman abu na farko da ya masa umurni ya fara kiran mutanen nan shine ya fara kiran su zuwa ga tauhidi yace innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah lallai kai zaka je gurin wasu mutane ma abota littafi in ka je gare su ka kira su har zuwa su shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wannan shine tauhidi kuma Muhammadu manzon Allah ne wannan shine tauhidi a wata riwayar falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilahi shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wannan yake nuna tauhidi shine matakin farko gabanin azo a karantar da mutane sauran abubuwa to daga cikin illolin rashin karanta tauhidi za a iya gurbata maka fikirarka da tunaninka da aqidarka a lalata maka ita ka shiga cikin mutanen da suke da gurbatacciyar aqida ba tare da ka sani ba matakar baka san tauhidi din ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci Mu'adh idan yaje ya zama shine farkon abin da zai fara kiran mutanen nan zuwa gare shi fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar idan mutun ya karbi musulunci ya karbi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai isar masa ya zama cikakken musulmi ba har sai ya zo da farillai da aka wajabta masa shi yasa a nan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idan ya kira su zuwa ga shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka masa da'atu kariya juyo ya taho ya ga ai shi kan yayi nasara tunda sun riga sun shiga musulunci a da sauran rina aka ba annabi ya ce fa innahum ata'u laka bidhalika in har su suka maka da'a akan haka wannan kalma ta tauhidi kalmar shahada sun shiga musulunci sun karbe ta fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to ka ba su labari cewa Allah Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin kowane wuni da dare ka kenan bayan mutun ya shiga musulunci ba shikenan ba sai ai ta murna awa ne ya shiga musulunci an samu karuwa da saura dole a karantar da shi farillai na musulunci dole a karantar da shi rukunai na musulunci a bayyana masa cewa akwai salloli guda biyar da suke kanka wanda zaka na yin su ga yadda zaka yi su a bayyana masa cewar a shekara ana yin azumi na wata guda azumin Ramadana idan mai wadata ne a bayyana masa cewar akwai abin da zai na bayarwa daga dukiyarsa idan ta kai nisabi na zakka to haka dalla dalla za a yi ta fito masa da rukunai na musulunci da farillan musulunci da wajibai bayan shigansa ga musulunci sannan abu na gaba da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi hadisin dalili ne da ke nuna cewar in ka ɗauke salloli guda biyar da ake a wuni da dare duk wata sallah ba wajiba ba ce in ka ɗauke salloli guda biyar sallar azahar la asar magriba isha asuba in ka dauke wadannan salloli guda biyar duk wata sallah da ake yi ba wajiba bace ta yaya muka fahimci haka saboda annabi ya ce masa fa akhbiruhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin ka ba su labari cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar kenan wadanda ba biyar din nan ba ba a farlantawa ba wannan dalili ne da ke nuna cewar sallolin guda biyar dinnan su ne farilla kenan sallar idi ba farilla ba ce sallar wutiri ba farilla ba ce sallar roƙon ruwa ba farilla ba ce sallar tsoro ita tana cikin jerin waɗannan salloli guda biyar tunda a lokacin tsoro azhar zai iya ratsawa ko la'asar ko magariba ko isha abu na gaba da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar wannan hadisi dalili ne daga cikin dalilai da ke nuna cewar zakka wajiba ce, farilla ce, dole ce, tilas ce, kuma ana karba ne daga gurin masu wadata a bawa talakawa. Sannan za mu fahimta daga hadisin cewar zakka ba a ba da ita wa kafiri, kuma ba a ba da ita wa mawadaci. Ta yaya muka fahimci cewar ba a ba da ita wa kafiri? Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa turaddu ila fuqara'ihim, ko a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu ukhadhu min aghniya'ihim fa turaddu ala fuqara'i, da karbi zakkan daga gurin mawadatansu. Mawadatansu wa musulmina, musulmin nan da suka shiga musulunci, ka kenan ba a karban zakka daga gurin kafirai. Faturaddu ala fuqara'im, a mayar da zakkan ga talakawansu, talakawan wa musulmai, kenan ba kafirai ba. Mun yi bayani a darasin da ya gabata cewar za a iya ba da zakka wa kafiri, amma idan ana sa ran zai musulunta, ana ga haske, ana ga alama, kuma ana tsammani cewar idan aka bashi zakkan za ta ƙara janyo zuciyarsa zuwa ga son musulunci da kuma shiga musuluncin, to wannan babu laifi a bashi. Amma kafirin da babu rahama tsakaninsa da musulmi, yadda ka san wuta da auduga, ba ga maciji, duk wata dama yana so ya same ta don ya cutar da musulmi, to wannan ba a bashi zakka. Sannan daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, ‘yan uwa, za mu fahimci cewar ya halatta idan mutum ya fitar da zakkansa ya ba da ita wa ɓangare guda cikin ɓangarorin mutanen da aka ce sun cancanci a ba su zakka, ɓangarori guda bakwai da ayar Ƙur'ani ta bayyana mana, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Waɗannan su ne ɓangarorin mutane guda uku da suka cancanci a ba su zakka. To ɓangarorin nan guda bakwai ya halatta in ka fidda zakkanka ka takaita ɓangare ɗaya da zakkar wannan ya halatta. Ta yaya muka fahimci haka daga hadisin da Annabi ya ce faturaddu ala fuqara'ihim, a mayar da zakkan ga talakawan musulman nan da suka musulunta. Fuqara ai talakawa ne ko? Ayar Qur'ani iya su kawai ta ambata, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim wal gharimina fi sabilillahi ibnis sabil. Ta ambaci ɓangarori guda bakwai, amma a nan Annabi da ya zo sai keɓe ɓangare guda da ambatu, su ne fuqara talakawa. Kenan yanzu in ka fidda zakkanka ka ba wa fuqara kawai, zakkanka ta yi. Idan ka fidda zakkanka ka ba wa miskinai kawai, zakkanka ta yi. Idan ka fidda zakkarka ka bayar da ita wa mu'allafatu qulubihim kawai, su wane ne mu'allafatu qulubihim? Wanda ake rarrashin zukatunsu, in ma ko sabbin musulunta ko kuma wanda ake tsammanta za su musulunta din. To idan ka fidda zakkanka ka keɓe su da zakkar, zakkanka ta yi. Sannan in ka fidda zakkarka ka keɓe ibnus sabil, matafiyin da guzurinsa ya yanke, shi ma cancanci a bashi zakka. Ka keɓe shi da zakkarka, zakkanka ta yi. Da kuma wanda yake kan tafarkin Ubangiji, mai yaki ko mai da'awa, wanda ba shi da guziri, ka keɓe zakkanka da shi, zakkanka ta yi. Saboda ana Annabi ɓangare ɗaya kawai ya ambata, don ya nuna mana halarcin in an fidda zakka a keɓe ɓangare guda da zakka ɗin, wannan babu laifi. Daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci yadda musulunci yake ba da muhimmanci wa fuqara, yake ba da muhimmanci wa talakawa. Shi yasa a nan gurin Annabi ya keɓe su da ambato, ya ce tu ukhadhu min aghniya'ihim faturaddu ala fuqara'i, za a karɓi zakkan daga mawadatansu a baya da yadda zakkan ga talakawansu. Annabi sai ya keɓe talakawa da ambato don ya nuna yadda addinin musulunci ke ba da muhimmanci wa talakawa. Kenan ana so duk wani wanda Allah ya bashi yalwa, ya bashi wadata, ya sanya shi daga cikin waɗanda hannayensu ke cuɗan bayansu, to su zamanto suna ba da muhimmanci wa talakawa, su zamanto masu agaza wa talakawa, su zamanto masu tallafawa talakawa. Wani za ka gaba shi da abin da zai ci, wani abin da zai ci ya fi ƙarfinsa shi da iyalansa, zai fita gabas yamma ya buga nan ya buga can, amma zai dawo bai samu komai ba, bai dawo da komai ba, gashi ya bar mata da kananun yara a gida. Wannan idan ka zo ka ba shi abincin da zai ci, koda na wuni ɗaya ne, ka shigar masa da farin ciki cikin zuciyarsa. Shigar da farin ciki kuma cikin zuciyar musulmi yana cikin mafi soyuwan ayyuka gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga ba shi kadai ka sa farin ciki ba, da shi da matansa, matarsa da ƴaƴansa, ka shigar musu da farin ciki cikin zukatunsu, kai ma Allah zai shigar maka da farin ciki cikin zuciyarsa. Wani iyalinsa ne batta da lafiya, rai hannun Ubangiji, ko naira ɗari kuma bai mallaka ba, kuma za a yi mata aiki 50,000, 100,000, 200,000, 300,000. Ka zo ka ce na ɗauki nauyin wannan aiki, wannan har abada ba zai mance da kai. Kuma duk sanda ya tuno ka sai ya ma addu'a ta alkai, kuma duk addu'an da ya maka ta samu karɓuwa gurin Ubangiji, saboda tana daga cikin addu'o'i da ake bi zaharil ghaib. Daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar idan an je karɓan zakka gurin mawadata, ba a zaɓan abin da ya fi daraja da ƙima cikin dukiyarsa a ce dole shi ne za su ba da zakkansa, ba a yin haka. Tsaka-tsakiya ake ɗauka, ba a ɗaukan kasashe, ba a ɗaukan wanda ya fi daraja, tsaka-tsakiya musamman abin da ya shafi dabbobi ko kuma amfanin gona. Ba za ka matsa musu ba dole sai su baka wanda yake can ƙololuwa, sannan kuma ba za su ba da kasashe wulakantacce ba, saboda za su bayar ne don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci tsawatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan addu'ar wanda aka zalunta. Annabi ya tsawatar, kenan wannan yana nuna addu'ar wanda aka zalunta tana da ƙarfi a gurin Ubangiji, kuma tana samun shiga a gurin Ubangiji. Shi yasa Annabi ya tsawatar akan mutum ya yi taka tsantsan dangane da addu'ar wanda aka zalunta. Ya ce wa Mu'adhu ɗan Jabal, wattaqi da'watal mazlum, ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta, ka yi taka tsantsan dangane da addu'ar wadda aka zalunta, ka sanya shamaki tsakaninka da addu'ar wanda aka zalunta. Ta yaya mutum zai sanya shamaki tsakaninsa da addu'ar wanda aka zalunta? Kar ya yi zalunci, ya sa shamaki, in bai ba kaga ya sa shamaki tsakaninsa da addu'ar. To daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewar Allah yana saurin amsa addu'ar wanda aka zalunta. In dai an zalunce ka, kaga Allah, to nan da nan Allah zai amsa addu'ar. Koken da ka miƙa gurin Ubangiji, Ubangiji zai share maka hawaye. Shi yasa duk wanda aka zalunce shi ya tuno yana da Ubangiji mai bi masa kago, ya koka masa, take zai amsa masa, kuma zai bi kadinsa, ko bajima ko badadi. Allah zai yi rantsuwa da girmansa da ɗaukakarsa cewar sai ya taimaki wannan bawa nasa da aka zalunta komin daren daɗewa. Kar azzalimi ya ɗauka cewar a shi kan ai kakarsa ta yanke saka, shi kan ya sha fari, shi kan ai tun daga shi yana zaluncin kuma ba abin da ya same shi jiya da shekaran jiya, yau da gobe ma ba abin da zai same shi. Kar ya ɗauka haka. Allah ya yi rantsuwa da girmansa da ɗaukakarsa cewar bawan nan nasa sai ya taimake shi komin daren daɗewa. Saboda haka azzalimi kar ya sakankance, ko bajima ko badaɗe, sai ya ga uquba da ramuwar gayya bisa ga zaluncin da ya yi wa wanda ya zalunta. wannan yake nuna mana hatsari da illar zalunci. Shi yasa mutun yayi kokari ya zamanto bai zalunci wani ba. Karka yarda ka zamanto daga cikin masu zaluntan. Gara kai a zalunce ka akan ka zalunci wani. Domin in kai ka zalunci wani to ka shiga uku. Amma in kai aka zalunta abin da sauki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zulmu dhulumatun yawmal qiyama. Zalunci da ka gani dufai ne, ba duhu ɗaya ba, ba biyu ba, dufai ne masu yawa ranan gobe kiyama. Kaga kenan kalubalen da ke kan azzalimi yana da yawa a rayuwarsa ta duniya. Akwai kalubale mai girma a kabarinsa, akwai kalubale mai girma haka ranan gobe kiyama, kamar ya shiga uku ya lalace, Allah ya tsiratar da ku. Shi yasa a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan Mu'adh dan Jabal akan yayi taka tsantsan dangane da addu'ar wanda aka zalunta. Daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci cewar a karantarwar addinin musulunci, idan an je ga waɗanda ba musulmi ba, ba ya karsu ake fara yi ba, sai an kira su zuwa ga musulunci tukuna. Shi yasa anan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura Mu'adh dan Jabal bai ce masa in ka je ka afka musu da yaki ba, ce masa fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Wannan shine abin da ake fara kiran kafirai, ba wai ya kasu ba, har sai in sun yi taurin kai ne to nan sai a je mataki na biyu, har zuwa ga mataki na karshe shine yaki. Daga cikin darussan da zamu fita da su karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci cewar jagora, shugaba, shike tura masu karban zakka wanda ake kira sa'i ko kenan. Yanzu ni bazan bugi kirji na shiga kauyuka in ce naje karban zakka ba. Idan aka bude kofa irin wannan, mutane za su yi ta zuwa suna sacewa al'umma dukiyoyinsu, suna damfaransu, suna yaudararsu. Idan mutum ya je muku ya zo karban zakka, to waye turo shi? Yawwa, saboda mutum ba zai tafi a ratin kansa. Kenan wannan zai nuna mana addinin musulunci addini ne mai tsari, addini ne mai doka da ka'idoji, ba kara zube yake ba. Saboda haka ba wanda zai je maka ya ce ya zo karban zakka ka dauka ka bashi, matukar in ba jagora bane shi, ko kuma jagora ne turo shi, kuma kana da tabbaci, kana da yakini, kana da garantin cewar turo shin akai, to nan babu laifi. To yanzu kamar a yanzu zamanin da muke ciki, wane jagora ne yake da hurumin ya tura a karbo zakka a garuruwa? An gane tambaya ta? Wane jagora ne yake da wannan hurumi? Shugabannin addini, na'am, su ne suke da wannan hurumi, banda su ba wanda yake da wannan hurumi. Sarakuna da gwamnati. Na'am. Na'am. Na ba ta kamar mai azayi. Na'am. Na'am. In an haka ne, ma'ana yar alhaji yana nufin yanzu in jagororin addini ne suka je karɓa aka hana su, ya za su yi? Na, sai gwamnati ta shiga, ita ce take da ƙarfi. Ita kuma ba ta yi ba. Akwai kwamitin zakka. To shi alhaji abin da yake faɗi, ko da akwai kwamitin zakka, zan kwamitin zakkan suka je aka hana su, ya za su? To kamar yadda aka yi bayani, duka bayanan ku abin dubawa ne. Yanzu tunda ba mu da ma'ana za iya cewa harkar addini ba shi bane ya damu gwamnati ko kuma ta daya bangare zamu iya cewa gwamnatin namu an yi mata tsarin da yake tafiya wanda ba ruwansa da addini tsarin da aka yi wa gwamnatin mu kenan tsari ne wanda ba ruwansa da addini to tunda tsari ne wanda ba ruwansa da addini kaga karbar zakka baya daga cikin lissafin shi balle har a tura mutun ya je karbo zakka kaga wannan akwai wannan kalubalen to tunda muna da wannan kalubalen ta bangaren gwamnati haka za a zauna babu wani tsari takamaimai to shine bayanin da wasu ku suka cewa jagorori na addini wai ba haushe yana cewa motsi ya fi labewa da a zauna a ce kwata-kwata babu to mafi karanci a samu jagororin addini idan an ba su shikenan ba a ba su ba su sun yi nasu shi yasa zaka tarar ana samun kwamitin zakka to kwamitin zakkan aikin su shine kokarin tattaro zakka bayanin da Alhaji yayi in ba ba su baya za su yi haka ne ba inda za su su dai sun yi iya nasu kokari dama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbi idan ka ga munkari abun kyama abun ki to hana da hannunka wa yake da ikon hana da hannun shi mai karfi wa mai karfi gwamnati to kai in baka daga cikin gwamnati dawo matakinka ka hana da bakinka shine bayanin da kuka yi cewa jagororin addini wannan shine matakin su ba su da ne ba su da ikon tirsasawa a bayar da karfi iya nasu su yi jawabi su yi nasiha su kwadaitar su nuna fa'ida da muhimmancin bada zakka da illolin hana zakka sannan in an ba su sun san waɗanda suka cancanta su dauki zakkan su danka hannunsu shikenan wannan shine matakin su na'am wannan daidai ne mutum ya cire zakka a karan kansa ya raba ma wanda yake ga ya dace wannan yayi daidai ay yayi daidai warai kuwa to abu na kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa ya halatta ayi wa azzalimi addu'a mummuna addu'a an zalunce ka ya halatta wanda ya zalunce ka ka masa addu'a mummuna addu'a ka nemi haƙƙinka a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar labarin mutum daya abun dogaro ne a babin tauhidi wasu daga cikin mutane suna cewa a bangaren tauhidi ba a karɓar labarin mutum ɗaya cikin ƴan bid'a suna cewa wai a bangaren tauhidi ba a karɓan hadithul ahad sai dai hadisi wanda yake mutawati to wannan hadisin martani ne gare su annabi ai mu'azu shi kadai ya tura zuwa yamma kuma shi kadai ya ce je ya kira mutane zuwa ga tauhidi kaje wannan dalili ne da yake nuna cewar a babin tauhidi ana karban labarin mutum daya wanda aka aminta da shi matukar an aminta da shi to labarin sa abun karfa ne kenan ana gina tauhidi akan labarin mutum daya dan da ba a ginawa annabi ba zai tura mu'adhu dan jabal zuwa yaman ya je kira mutane zuwa ga tauhidi kaga wannan babban dalili ne da zai mayar da martani ma masu irin wannan da'awa din hadisi na gaba da yake biye ma wannan hadisi da muka karanta wanda shine na farko shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya yarda da shi amma ina ga saboda yanda lokaci ya dan matse mu ba za mu samu damar karanta hadisi din ba za mu jinkirta karanta hadisin har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe
Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam mace ce mijinta suna magana sai ya ce mata aike ba matata bane, aike ba matata bane yanzu kuma bai ce ya sake ta ba, me ya dace ta yi? Abin da ya dace ta yi sai ta tambaye shi me yake nufi da cewar ke ba matata bace, shin yana nufin ya sake ta? In ya ce eh to shikenan taso, in ya ce a'a shikenan tana nan a matsayin matarsa, saboda innamal a'malu binniyat, dukkan ayyuka da ka gani ana gina su ne kan niyya. Maganarsa da yayi cewar ke kan ba matata bace me yake nufi? In ya ce a'a ina nufin na sake ki, shikenan taso, a'a ba wai ina nufin na sake ki, ina miki wasa ne, to ba matsala, za a amfani da maganarsa ne gwargwadon sharhi da yayi dangane da lafazinsa cewar aike kan ba matata bace me yake nufi, manufarsa da ita za a yi amfani. Idan yana nufin saki ne shikenan taso, idan kuma ba saki bane duk abin da ya bayyana to da shi za a yi aiki, to anan matan za ta yi kokarin tantance me yake nufi da wannan lafazi nasa. Yana nufin saki ne, in saki yake nufi ta saki, in kuma ba saki bane to tana nan a matsayin matarsa. Allahu a'lam. Malam, na'am, saki daya, saki daya, sai dai in a baya taba mata saki to wannan sai ya zama na biyu, idan kuma a baya taba mata saki har biyu to wannan sai ya zama na uku. Na'am. Wasan bai yi muni ba. Na'am, Alhaji ya ce kamar lafazin bai dace a yi wasa da shi ba. Ma'ana ka ce wa matarka aike kan ba matata ba ce, ma'ana kar ana wasa da irin waɗannan lafuzan, duk da cewar gwargwadon manufansa za a amfani da ita. Asali ma dama abin da ake so wajen mu'amalantar iyali, mutum ya zamanto mai yin lafuzza da za su shigar da farin ciki cikin zuciyar iyalinsa, da wasa da zolaya, wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah ga iyalansa. To haka ake so kowa kuma ya zama ga iyalansa, ka zama ga iyalanka sanyin ido, kwanciyar hankali, nitsuwar zuci, haka ake so kowane miji ya zama ga iyalinsa. Haka annabi ya faɗi, ya ce khairukum khairukum li ahli, wanda ya fi ku alkhairi shi ne wanda ya fi alkhairi ga iyalansa. Kenan opposite ɗin haka ba, wanda ya fi ku sharri, wanda ya zama mafi sharri cikin iyalansa wa iyalansa shi ne mafi sharri cikin ku. Kenan mafi alkhairi cikin ku shi ne wanda ya fi alkhairi ga iyalansa, mafi sharri cikin ku wanda ya fi sharri ga iyalansa. To ba a so mutum ya zama boss wa iyalansa, kar ka zama zaki kura ta yadda in kana gida ko kyakkyawan tari ba a iya yi, ana irga saura minti nawa ka fita, saura minti 30 ya fita, saura minti 20, yawwa saura minti 10, yau yana fita shi kenan, kura ta mutu sai a yi wasan. To ba a so mutum ya zama haka ga iyalansa, wannan ba alkhairi ba ne. Ka zama ga iyalanka a duk lokacin da ka ɗan ba su tazara suna kewanka, to wannan shi ne ya fi alkhairi cikin mutane. Iyalanka suna begenka in baka, idan kana nan kuma suna jin daɗin zama da kai, za su ji daɗin hira da kai, za su ji daɗin shawari da kai, za su ji daɗin tattaunawa da kai, za su ji daɗin hutawa da kai, to wannan shi ne mafi alkhairi cikin al'umma musulmi. To saboda haka duk wani lafazi da zai ɗaga zuciya ko hankalin iyali ba a sansa, a karantarwa addinin musulunci. Yace malam wannan addu'ar tana cikin azkar din da ake yi bayan kowace sallar farilla. Allahumma kfinihim dimashi'ita. Wannan baya ciki. Baya cikin zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan salloli ko kuma ya karantar ake yi bayan salloli. Wannan addu'ar ana yi ne wa makiya abokan gaba. A lokacin da suka saka a gaba ko suka sa musulunci a gaba ko al'umma musulmi a gaba suna kokarin ganin bayan su, to ana so a yawaita yi musu wannan addu'a. Allahumma kfinihim bima shi'ita. Ka Allah ka iyar mun sharrun su da abin da ka ga dama, saboda Allah yana da ikon ya aikata duk abin da ya ga dama. Babban misali da zamu dauka yan uwa yanzu yanda ake gallazawa musulmi a Gaza. To a yanzu al'umma musulmi sun yawaita yi musu irin wannan addu'ar, ya dace. Ya dace. Wannan kuma addu'ar ta samo asali ne karkashin addu'ar wani yaro cikin al'ummar da ta gabata wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yaro da ya karbi musulunci gurin wani malami mai ibada masanin addini, wanda yaron yana da basira, iyayensa basu san yana zuwa gurin wannan malami mai addini mai karantarwa ba. Su abin da suka sani shine ana tura shi gun matsafi ne je koyi tsafi. To a hanyarsa ta zuwa gurin matsafi sai ya wuce wani mutum a bukkarsa yana ibada musulmi bawan Allah na kwarai. To sai ibadar tasa ta burge shi, sai ya tsaya ya koyi wannan ibada tasa a gurinsa. Daga nan sai ya kama hanya ya tafi gurin matsafi, gurin koyon tsafi, wanda sarkin garin shi ya tura shi ya je ya koyi tsafi, saboda matsafin ya tsufa, yana so a kawo masa yaro da zai koya masa ya mai gurbin. To yaro zai je koyi tsafi, zai zo kuma ya koyi addinin musulunci. To shi ne har wani lokaci idan iyayensa sun ga ya makara bai dawo da wuri ba sai su masa dukan tsiya. Matsafi idan ya ga ya iso a makare sai masa dukan tsiya, sai koka wannan mutumi mai ibada, sai ba shi dabara. Ya ce idan ka je gurin matsafi ya ce ka makara, ka ce a gida ne ba a sake ni da wuri ba, ba a bani karin kumallo da wuri ba, aka makarar da ni. Idan ka koma gida suka ce ka makara, ka ce matsafin ne ya rike ka. To daga nan sai ka kubuta daga horo da duka. To shi ne yaron dan ya tantance wane ne ke kan gaskiya. Shin matsafi ne ke kan gaskiya ko wannan mutumi mai ibada bawan Allah? Shi ne ya ɗauki dutse ya je samu wata dabba da ta toshe hanya ta hana kai kawo a hanya. Dutsen dai bisa ɗabi'a in an jefi dabbar da ita ba abin da zai mata. To amma shi dan ya tantance wane ne ke kan gaskiya, matsafi ne ke kan gaskiya ko kuma wannan bawan Allah mai ibada, da ya daga dutsen sai ya ce, ya Allah, idan al'amarin wannan bawa mai ibada shi ya fi soyuwa gare ka, wannan dutse ka kashe dabban nan da shi. Yana jifan dabbar sai ta faɗi ta mutu. To anan sai yaro ya fahimci gaskiya, sai ya daina zuwa gurin matsafi, ya zama ya takaita da zuwa gurin mai ibada. Kuma sai Allah ya masa wata baiwa, zai yi addu'a, Allah ya karbi addu'an makaho, ya masa addu'a, Allah ya bude masa idaninsa kuturu, kaga hannayensa sun dawo. Wanda ke da cuta da larura ta fata zabiyan, kaga fatarsa ta dawo normal ta asali. To shine har ta kai ga wani bafade cikin fadawan sarki, cikin ƴan majalisun sarki, makaho ne da ya ji labari ya zo da dukiya mai tarin yawa gurin wannan yaro, akan in ya roƙa masa Allah zai ba shi dukiyar, a in ya warware masa larurarsa ta rashin gani zai ba shi dukiyar. Ya ce a'a, shi warware rashin gani da makanta ba hannunsa take ba, tana hannun Allah. Ya ce in ka yi imani da Allah sai na roƙa maka Allah, Allah ba ka ido ka zo ka zama kana gani kamar kowa. Ya ce in dai ido na zai dawo to zan yi imani da Allah. Yaro ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, sai ido ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah. Mutumin sai musulunta. yazo ya zauna a fadar sarki, sarki sai ya ganshi da idanunsa daral yana gani. Ki kuma da san makaho, yace kai ya kai idan kai dawo haka, yace ubangiji na ne dawo mun da shi. Yace ni kenan, yace a ubangiji na da ubangijin kai. Yace kai wai koya maka wannan abu, sai nuna wannan yaro. Yaro kuma ya nuna mai ibada, shine aka kamo yaro aka zo da mai ibada. Da aka zo da su gaban sarki, sai sarki yake cewa yaro, yanzu tsafin da nake tura kaka koya, ashe al'amarinka ya kai wannan gacce? Yace a wannan ba tsafi bane, iko ne na Ubangiji. Shine yace a ɗebe su da shi dan majalisan sarki da malamin da ya karantar da yaro, da yaro aje a shiga cikin kwale-kwale da su, jirgin ruwa kenan. Idan an je tsakiyar ruwa a tambaye su sun dawo addinin bautan sarki, kwari yanzu suna nan a addinin bautan Allah. In sun dawo addinin bautan sarki, a dawo da su. In kuma sun ce a'a suna nan akan addinin bautan Allah, a jefa su ciki. Da aka je tsakiyar ruwa aka tambaye su, suka doge suna nan kan addinin bautan Allah. Aka jefa shi wannan mai ibadan da kuma dan majalisar sarki. Wata riwaya kuma ta nuna yaron ne aka masa haka, shi dan majalisar sarki tsire shi aka, da mai ibada aka tsiro su. Yaro kuma tunda ana ga za a amfana da shi, ba za a tsire shi ba, za a masa barazana. Sai aka dauke shi a kwale-kwale, da aka je tsakiyar ruwa, sai aka tambaye shi ya dawo addinin bautan sarki ko yana kan addinin bauta Allah. Da ya tashi sai wannan addu'a, mun ji kisar addu'ar, sai ce Allahumma kfinihim bima shi'ita, ya Allah ka iya mun sharrin su da duk abin da kaga dama. To tunda komai na hannun Allah, sai Allah ya kifar da kwale-kwalen duka, sai suka halaka. Yaro kuma Allah ya tsamo shi ya dawo. Sai sarki ya ganshi gashi ya dawo da kafarsa, yace ina wanda na hada ka da su? Yace Allah ya iya mun sharrin shi. Sai ya sake hada shi da wasu, yace ku je sai kun hau can kan kololuwar dutsi, dutsin da ba dutsin da ya kai shi tudu da nisa, ku tambaye shi in ya dawo kan addinin bautan sarki, shikenan ku sauko da shi lafiya, ku dawo da shi. In bai dawo ba ku je hoshi. Sai da suka hau can kololuwar dutsi, sai yaro ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ita, ya Allah ka iya mun sharrin su da abin da kaga dama. Duka sai Allah ya zurdo da su, suka halaka. Yaro kuma ya sauko da kafafunsa ya zo gaban sarki. To wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari na wannan yaro na al'ummar da ta gabace mu. Shine malamai suka ce wannan addu'ar ta halatta mutum yana yin ta a lokacin da yake fuskantar cutarwa da tsangwama da kalubale na makiya abokan gaba, amma ba daga cikin zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan salloli guda biyar. Wallahu ta'ala a'lam. Amina. Abu na ƙarshe, akwai wani bangarori na wasu daga cikin ƴan uwa musulmi da suke da bukatuwa zuwa ga addu'o'inmu. Akwai Adamu, matashi ne da muka sani cikin matasa masu kokarin addini, kuma yana cikin mahalarta wannan majalisi da kuma lazumtar majalisin, amma yanzu baya gari, yana aiki a Bauchi. To yana nema gurin ƴan uwa musulmi su sanya shi cikin kyawawan addu'o'insu, saboda jarrabawa da yake fuskanta na promotion nan da mako guda mai zuwa. To yake nema ƴan uwa su sanya shi cikin addu'a. Allah ya sa a yi, a sa a gama cikin nasara, Allah ya sa a dace. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan jarrabawa da zai yi, Allah ya taimaka masa, Allah ya shiga ciki, Allah ya agaza masa, Allah ya ba shi cin nasara, ya sa ya dace da wannan promotion da yake nema. Sannan na biyu, shi ma addu'a ne yake nema a sanya ƴarsa a ciki, tana cikin matsanancin yanayi na rashin lafiya, shi ne Malam Shehu Ladan, ladanin wannan masallaci. ƴarsa tana cikin wani yanayi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya. Ya Allah ka tashi kafaɗinta, wannan jinya tata ka sanya ta ta zamanto kafara gare ta, ka jiyar da ita daɗi da lafiya, ka sanya lafiyar da za ka ba ta ta zamanto mai amfani gare ta a duniyarta da lahirarta. wannan jarrabawa kuma Ubangiji ka goge mata zunubanta da ita. Sannan na ƙarshe wani ɗan uwa ne cikin ɗan uwa da ɗan kidnapper suka kama, ake nema ɗan uwa su sanya shi cikin addu'a. Allah maɗaukakin sarki yayi katangar ƙarfe tsakaninsa da cutarwarsu da sharrinsu. Allah ya sa yana cikin yanayi mafi kyau. Allah ya kwato shi ya kubutar da shi daga hannunsu. Su kuma Allah ya shiryar da su, Allah ya ganar da su, Allah ya sa su fahimci mummunan aikin nan da suke ba zai amfane su ba duniyarsu da lahirarsu. Allah ya takaita mana rashin aminci da tsaro a wannan ƙasa tamu. Ya Allah ka agaza wa musulmi, ka amintar da shi a duk inda yake. Wannan karatu da muka yi Ubangiji ka sanya shi cikin kyawawan ayyukan, ka karba daga gare mu, ka sanya shi ya zamanto mai amfani gare mu, duniyar mu da lahirar mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi, waɗanda suka nemi mu sanya su cikin addu'a, Allah ka biya musu bukatunsu. Adamu da zai yi jarabawa, Allah ka bashi sa'a. ‘Yar malam shehu da batta da lafiya, Allah ka bata lafiya. Wannan ɗan uwa da aka yi garkuwa da shi, Ubangiji ka fito da shi lafiya. Da manan nan da muka shige ta, Ubangiji ka albarkace ta. Ya Ubangiji ka albarkace abubuwan da aka shuka na abinci, ka karyar mana da farashin abinci. Abubuwan masarufi Ubangiji ka karyar mana da shi, ka sanya mu yi daddadar rayuwa a wannan duniya. Ka tseratar da mu daga azabar kabari, ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama. Abubuwan da suka fi ƙarfin mu Ubangiji ka iya mana. Duk wani mai bukata cikin mu Ubangiji ka san bukatarsa, ka biya masa. Duk wani wanda yake da matsala ko damuwa cikin mu Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Duk wani mai fama da jinya ko min karancin ta Ubangiji ka san ta, ka bashi lafiya. Ya Ubangiji ka datar da mu da datarwarka, ka shiryar da shuwagabannin mu, ka jagorantar da shuwagabannin kirki a kawunan mu. Ya Ubangiji kar ka jagorantar da shuwagabannin banza a kawunan mu, kar ka kama mu da laifuffukan mu. Ya Ubangiji kai mai tausayi ne, ka tausaya mana. Kai mai afuwa ne, ka mana afuwa. Kai mai gafara ne, ka gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.